أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم ثلاثة شابيو جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تاريخ الرسلاتين دعوكو kuma 31 ga watan 7 na shekara ta 2012 ta miladiya zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani a cikin wannan wata mai albarka a cikin suratul an'am a insha Allah aya ta 98 zamu tashi bi idnillah saboda jiya mun karanta ayar a kurran lokaci a daga farko ga tambayoyi dan Allah ya ƙara jan hankalin masu kamawa wasu waje da alqur'ani alhali wanda aka kamawa a ba su masallaci ba zo masallaci da wuri ba kuma wanda ya zo da wuri idan yace zai zauna sai a hana shi kuma lokaci har taka alqur'ani ake har taka alqur'ani da ake kama waje da shi ake akwai abubuwa guda biyu a cikin wannan na farko kama waje sannan kuma shi kansa aje alqur'ani a ƙasa a dangane da kama waje a cikin a wajen masallaci a idan mutum yazo ya kama waje to shine a hakku bihi dan ya fita ya dawo shine a hakku saboda yana da wannan ya riga zuwa wajen to amma wani yazo ya kama masa waje ba shine yazo din ba to wannan shine bai zamanto idan bai mutum bai riga ya zauna a wajen ba bai zamanto yayi istihkakin ya samu cancanta ya samu haƙƙin zama a wannan wajen ba wani kuma ba shi da ikon ya zabtun da masallaci waje ne na kowa saboda wani ba zai zo ya tsare ma wani waje ba dan haka wannan abin da mutane suke nasu za su kama ma wani waje kuskure ne idan mutum ya zo ya kama wajensa amma idan shi mutum ne ya zo ya shimfiɗa ya zauna a waje alal misali ya shigo masallaci raka'a ce ya yi tahiyatul masjid ya shimfiɗa dardumarsa wata larura ta sa ya fita idan ya dawo to shine a hakku da wannan wajen saboda ya fita ba da niyyar barin masallacin bane ya fita da niyyar ya je ya dawo domin wata larurarsa sannan matsala ta shi gefe na biyu shine aje qur'ani a ƙasa aje alqur'ani a ƙasa wannan tashi da kyau bai dace da abinda aka umarce mu da shi ba na wato martaba alqur'ani da darajta shi darajta ayoyin alamar addinin Allah yana daga cikin tsoron Allah zalika man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub wanda ya girmama alamomin addinin Allah wannan yana daga cikin tsoron Allah dake cikin zukata alqur'ani yana daga cikin sha'airullah wanda bai cancanta wanda ya wajaba a darajta shi a girmama shi dan zancen Allah ne zancen Allah ne yana kunshe da sifar Allah jalla wa ala yana kunshe da zancen Allah wanda yake sifa ne na zatinsa jalla wa ala saboda haka ya wajaba mu kiyaye shi idan Allah ya sifanta alqur'ani da kan cewar a hannun bi aidi safara kiramin barara ya sifanta shi da cewa a hannun wato mala'iku waɗanda suke masu kai komo tsakanin sama da ƙasa tsakanin kuma sammai na can sama ta bakwai da sama ta duniya kiramin masu daraja barara managarta saboda haka mu ne aula ya zama to kan mun yi wannan haka dalika faɗin Allah ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun kamar yadda Imam Malik ya tafi a tafsirin wannan ayar al-maqsud abinda ake nufi da wannan ba wanda suke taba alqur'ani face al-mutahharun masu tsarki mala'iku ake nufi saboda haka idan an san an sifanta su da cewa sun taba alqur'ani da wannan sifa ta tsarki domin wannan ya nuna matsayin daraja ta alqur'ani da ya wajaba mu kiyaye kuma izgili da wulakanta alqur'ani yana daga cikin kafirci dan haka idan mutum yayi da gangan ya tozarta alqur'ani ko ya kaskantar da shi ko ya wulakanta shi wannan zai warware masa imani saboda haka abinda zai sa ya zama tokan cewar an wato an taka alqur'ani ko da bisa rashin sani wannan idan mutum yayi ya sabba akan sabo kenan dan haka lallai a kiyaye wannan a daina aje alqur'ani a kasa alal aqalla ka dauki wani littafi ka sa a garkashi ko kuma irin an yi magana akan irin wannan har akai irin wadannan dan wato kujerun da ake yi na alqur'ani ga sunan na itace ba wanda ake yi dan a rinka sa alqur'ani dan haka ne abin da ya sa musulmi suka fitar da wannan kenan sun fitar da shi ne domin alqur'ani kaga abu ne wanda yake kafincanci ne na alqur'ani na musulmi musulmi suka kirkiro wannan kafincanci aikin kafinta din wannan nayin wannan mazaunar alqur'ani to yana daga cikin darajar alqur'ani da ya wajaba lallai kowanne yayin da kake cikin masallaci ka kula da irin wayannan adab a daina ajiye shi a gaba musamman in ana sallah wani in yazo zai wuce ta gaban sau an sa alqur'ani sai ya taka shi bai dace ba bai dace ba a rinka girman a rinka ga a rinka murinka darasta alqur'ani kamar yadda cancanta Allah ya darasta wannan littafi nasa saboda kuma ma wajibi ne mu darasta shi mu girmama shi a da a lokacin da qur'ani yake da wahalar samu yaushe za ka ga qur'ani a kasa sai dai ga an rafi shi a cikin gafaka a waje a ayyane ne a cikin gida in za a sako shi in za a ajiye shi akan faifai za a dora shi dan a nuna yanda yake da daraja amma mu yanzu saboda printing press yayi yawa kowa yana sai kowa zai iya zaka iya sashi a aljihu gashi nan kuma a masallatai da yawa saboda haka ba a ganin darajar tasa bai dace ba ku zaman to haka domin imanin mu shine zai samu ba mu alqur'ani daraja wani yace ina neman ƴan uwa su tsaya ni da addu'a domin an sa min ranar aure to Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya albarka Allah ya sa ayi auren cikin albarka da alkhairi ya sanya shi kuma ya zamanto wato sanadiya ne na samun wato kamewa daga zaben Allah da kusantar samun yardarsa ina neman addu'ar ƴan uwa Allah ya sauki matata lafiya sannan ni kuma ayi min addu'a akan karatu da zan tafi Malaysia Allah ya bani sa'a a cikin dukkan al'amurana Allah ya saka wa malam da alkhairin sa amin to Allah madaukakin sarki ya sauke ta lafiya kuma Allah ya taimake ka wajen tafiya karatun ka da zaka yi sanya shi zaman to na tsoron Allah ne haka nan ma wannan mabukata ne na masu neman aiki da suke addu'ar suke bukatar addu'a ta neman aiki Allah ya yassare musu wannan bukata ce wadda yake ta zaman to wato kusan larura dan kamar yadda ake cewa alhajatul amma tunazzalu manzilatul darura bukata in ta zaman to ta kowa da kowa ce sai ta zaman to larura sha'anin aiki yanzu ya zama to bukata ta kowa da kowa ko ina a ciki ake ko ina a cikin neman aiki ake da wanda suka yi karatu da wanda ba su yi karatu ba da wanda aka yi musu ritaya kafin da sauran karfinsu da wanda ba a yi musu ritaya da sauran karfinsu ba da wanda ba su taba aikin ba da wanda da sun taba aikin yanzu wannan larura ya sa ba su aiki bukata ce da ta shafi kowa da kowa don haka ta zama to ta larura muna roƙon Allah jalla wa ala a cikin wannan wata ne albarka da yake yawan amsa addu'a bayinsa da kuma kowannen mu da Allah ya masa alƙawarin yana da da'awa mustajaba da albarkacin wannan da'awa mustajaba Allah ya farraja ma ƴan uwan mu da suke neman aiki ya ba su ayyukan da za su ya buɗa musu kofofin falalarsa ce ina addu'ar Allah ya kare wa malam imanin sa malam boka ko dan duba da sunan malami za a iya bin sa sallah kuma wani irin wani irin kafirci ne ya shafi boka da dan duba sai boka duk wanda yake da aljani wanda yake bauta masa ko kuma yake bin sa akan saban Allah to wannan kafiri ne akwai waɗanda suke wannan bokanci din wanda yake ba sa waɗansu ba sa sallah cikin jama'a waɗansu ba sa sallah da alwala waɗansu kowa akwai wanda da yake da wani aljani kafiri wanda yake sanar da shi wanda yake hadimi yake hidimta masa akan wato a bukatunsa shi kuma yake ma aljanin wani abu na bauta to wannan kafiri ne idan ya san cewa wannan abin kafirci ne kuma ya ci gaba da yi amma wannan abin da yake yi kafirci ne ba za a yi hukunci kuma akan sa ga kafiri ba sai an kafa masa hujja ya zama to babu wani mani ba shi da wata shubha a kan haka waɗansu suna ganin watakila wannan ai rauhani ne to rauhani ko ba zai sa ka ka saba ma Allah ba idan dai har dai suna yin abin da yake saba musu Allah to su tuba su musunta kai kuma alaƙarka da wannan shine ke masa wa'azi ka bayyana masa idan har ka san abin da yake yi kan cewa wannan abin a kafirci ne, idan kuma yayi israri ya ci gaba akan haka to wannan sai a kaurace masa bai halatta a bi wannan sallah ba ko kada. Na'am. Ai abin da suke ce min rauhani shine wai aljini wanda yake musulmi ba kafiri ba. Abin da suke nufi da rauhani aljini wanda yake musulmi ba kafiri ba. To shi ma wannan malamai sun yi magana akan istikdami amfani da irin waɗannan aljanu. Shi ma ko malamai a bisa sahihin maganarsu shine bai halatta ba. Saboda dari'a ce ya zuwa ga amfani da waɗanda suke ba musulmin ba. Dari'a ne hanya ce da za ta zuwa ga amfani da waɗanda yake ba musulmin ba. Sukan kawo waɗansu asar da suke nuni haka. Amma hakikatan abinda malamai abinda na tambayi malamin mu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Shinkiti hafizahullah yake cewa wannan kofa ce wanda yake malamai sun tsananta akan nuna cewar akan toshe wannan kofar saboda toshe kofar barna saddan lidhari'a, duk da yake asali idan ya zamanto cewar asali yan uwa aljanu yan uwan mu ne aljanu mu'mine yan uwan mu ne a cikin imani, to amma abubuwa basu zo ba a cikin athar da suka nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da su a cikin ayyu a cikin yaƙe-yaƙensa da cikin istishfa da yake yi neman waraka da yake yi ma mutane bai amfani da aljanu ba. Saboda haka wanda ya nuna kan cewar wannan kofa ce wanda yake ba bude mana ita ba, dan haka wanda zai zo ya bude wannan kofar musamman kuma abinda ta kunsa na kaiwa ya zuwa ga kofar barna, malamai suka tsananta akan bai halatta ba. Saboda haka amfani da wannan dai shine magana akan rauhani, idan haka wanda ma zai ce yana amfani da rauhani wannan ba hujja bane ya zaman to kan cewar an yadda da shi akan abin da yake ballantana ma idan har rauhanin zai ce zai da'awar ya sai masa ya san gaibu, domin shi kansa rauhanin ai mukallafi ne, idan yayi da'awar ya san gaibu shi ma ya kafirta aljanu shi ma ya zaman to kafiri. Saboda haka bai halatta ba a bi shi akan saba ma Allah jalla wa ala. Akwai mai mota Honda a namba AQ 9956 Gwale da Allah ana buƙatar je ya dauke ta. Wannan yace akwai wasu ƙungiyoyi da suke ba wa matan aure kuɗi bashi, misali za a ba mace kuɗi kamar 50,000 in kuma ta tashi biya sai ta biya 55,000, to ya halatta a karɓi kuɗin ko bai halatta ba? Ina so a yi min bayani cikakke. Wannan bai halatta ba. Bashi idan mutum ya biya bashi zai mayar da daidai abin da ya karɓa ne. Waɗannan ƙungiyoyi da suke yi ƙungiyoyi ne da suke so su sauƙaƙe ma mata samun jari, to wannan yana da kyau, kyakkyawar manufa ce, don haƙiƙa kuwa kula da tattalin arziki na mata da kula da arzikin al'umma ne, domin ita mace idan ya zamanto kanta ta samu abin hannunta to tana tana da ƴaƴanta ba kamar namiji bane da zai tana da kansa kawai, ita mace ƴaƴanta ita ce su ne a gabanta. Saboda haka idan ta samu kuɗinta da shi ne za ta samu ta dinka ma yaranta kayan sallah, ya zamanto sun rinka fita da safe sun yi karin kumallo basu fita cikin yunwa ba, basu rinka yawo kwararo-kwararo ba suna neman inda za su ci abinci, za su dawo gida su ci abinci wajen mahaifiyarsu, kuma za ta yi ƙoƙari ta biya musu kuɗin makaranta. Don haka wannan abin da ƙungiyoyi suke yi na kula da bama mata jari abu ne mai kyau, kuma kada a yi musu mummunan fahimta da kan cewar suna so su bama mata ƙarfin da za su fi ƙarfin mazajensu ne. Ba so suke su ƙarfafa mata kan yadda za su fi ƙarfin mazajensu ba, don sai zaman to kan cewa sun kula da kansu kuma sun kula da zuriyarsu, kuma sun taimaka ma mazajen. To amma hanyar da suke bi na bama mata jari din wannan kuskure ne, hanyar a je a karɓo kuɗi daga ƙungiyoyin ƙasashen waje ko kuma daga bankuna, sannan a rinka bama mata wannan bashin su kuma suna biya da ƙarin kuɗin ruwa a kai duk da ƙarin ruwan kuɗin ruwan kaɗan ne, ko mai ƙanƙantar abin da ta ƙara inda sunan kuɗin ruwa ne, to haramun ne kuma riba ne kuma kana yaƙi da Allah a cikin yin wannan. Saboda haka abin da ya kamata ƙungiyoyin nan su yi su fito da tsari na tsarin cinikin addinin musulunci, tsarin bankuna na musulunci, wanda ake ba ma mutane jari ya zamanto cewar sun mayar da jarin nan tare da raba riba tsakanin su da wanda suka ba da jarin in ma ta hanyar muqaraba ko abin da ake cewa mudaraba wa in ma ta hanyar sharika wa in ma ta hanyar su sayo musu abin da suke buƙatar su jarin tare da shi sannan in sun tashi su biya su kudin wannan abin tare da riba akai ba da riba ba bas bas kudi kan cewa su mayar da ruwa ba kuma mata da suke irin wannan su je su bude account a bankin musulunci wanda aka bude akwai bankin jais an bude shi akwai bankin stanbic su ma suna yin irin wannan tsari na bankin musulunci duk da yake banki ne na riba to amma sun guware bangare da za su yi mu'amalar bankin musulunci kuma an tabbata kuma an tsaya akan an sa ido akan su babban banki ya sa ido akan su cewa kudin da aka karba da sunan bankin musulunci bai amfani da kudin wajen harkar riba ba ba kuma dauko kudin harkar riba ba an sa a cikin harkar kudin bankin musulunci saboda haka mutane su yi mu'amala da irin waɗannan bankuna banki daga cikin ba akwai bankin Sterling shi ma ya nema yana nan yana neman yana kokarin shi ma yazo ya kafa bankin musulunci din ya zamanto ya ware wuri wanda yake zai rinka mu'amalar bankin musulunci duk domin me domin a sauƙaƙa ma mutane su yi harkar hada-hadan kuɗi ba tare da sun saba ma Allah ba harkar hada-hadan kuɗi muhimmi ya ce a cikin wannan zamani mutane suna buƙatar jari abin da yake yanzu ka duba ka ga wani ƙauye ake ba da labarinsa ake ba mu da ake bincike ƙauye ne na mutum 40,000 gabaki ɗaya a cikin ƙauyen nan akwai makaranta ta islamiyya akwai makaranta ta boko gabaki ɗaya a ƙauyen nan rijiya ɗaya ake da ita a gidan wani mutum da ya samu shi ma shi kuma wannan mutumin kuturu ne yana bara a Lagos ya samu ya turo 15,000 aka haƙa masa rijiya rijiya ta guga da shi ne mutanen wannan makarantar suke shan ruwa da shi ne mutanen makarantar islamiyya suke shan ruwa masallacin garin da wannan rijiyar ake zuwa ana ɗibar ruwa ana cika rundunar masallaci ta wannan rijiyar kuturin gabaki ɗaya abinda aka taɓa kaiwa na taimako don a taimaka ma harkar noma a cikin garin 80,000 ne aka ba ma garin baki ɗaya gari na mutum 40,000 saboda haka idan mutane ba su amma kuma ka ga gwamnatin tarayya ta ware kuɗi naira miliyan biliyan 200 don a taimaka ma harkar noma miliyan 200 biliyan kai 200 biliyan 200 idan ka ce za ka raba shi a kan miliyan 160 na 'yan Najeriya nawa ne zai fitar maka akan kowanne sai an za ka mata a ce kowane mutum in raba ma kowane mutum ɗaya-ɗaya za a yi wanda ya haɗa babba da yaro tsoho da jariri zai samu wajen sama da 500,000 amma ka duba waɗannan abinda aka ware na wannan kuɗi abinda suka samu kenan 80,000 kawai a cikin wannan gari kuma sannan shi ma sun same shi ne a bisa tsarin riba shi ne yanzu ya kamata su waɗannan bankuna na musulunci su fito da irin waɗannan hanyoyi su nemi yadda za su karɓo kuɗin gwamnati a bisa ittifaƙiya na ba su kansu su karɓo da sunan sun zimmar sun karɓo kuɗin da za su biya da bashi da ruwa ba su karɓo bisa tsarin da shari'a ta yadda da shi sannan su raba ma mutane ta tsarin da shari'a ta yadda da shi domin idan mutane suna da wato jari to za a samu abin yi yanzu lokaci ya wuce da mutum zai ce sai gwamnati yana neman aiki a gwamnati ko yana neman aiki a kamfani kamfanin ga san duk sun durkushe saboda ba harkar ruwa ba harkar wuta gwamnati aikin iyakacin abinda za ta iya bayarwa na albashi ne ma take ma ta kakkaɓe ma'aikata saboda haka yanda mutane za su zamanto kancewa da hazaƙarsu da ƙoƙarinsu sun fitar da hanyoyi na sana'a sun zamanto masu wato ba ma kansu aiki irin wannan hanyoyin su ne ya kamata mu nema ko mutum ba zai ba ma kansa aiki ba komai hazaƙarsa komai ƙwazonsa dole yana buƙatar jari yana buƙatar jari to jarin nan ba kowa ne zai iya baka bashi ba ba kowa ne zai iya baka kyauta ba ba kowa ne zai iya zuwa ya baka jari ba limamai ba sa ba da jari abinda mutane yawanci da yawa sukan zo masallacin nan kenan suna faɗa suna cewa wai a ba da jari ya taya za a yi ka zo masallaci kace za ka samu jari ai ba zai yiwu ba akwai inda ake samun jari in ku je ku bude account a irin wannan bankuna na musulunci in kuka bude account akwai hanyoyi da mutane suke sun ci ma kansu kungiyar cooperative su hada kansu da kan cewa zamu lamunce mu juna a san yadda za a yi a bama mutane kudi yanda za su rinka juya shi tsakanin su su mayar ma da banki uwar kudin sa da kasan sa na ribar da ya samu banki tsadin bankin musulunci kuma ku je ku tattauna da wannan banki mutane da yawa ba san ma an bude wannan banki ba san ma inda yake ba ma a Kano ko da yake su ma bankin da laifin su ba su taba zuwa sun sanar da kansu cewa ga abin da suke yi ba yanzu muna gani nan masu sayar da masu sayar da magi ne da masu sayar da bombita duk sun zo nan wajen sun zo da kayayyakin su sun zo da hayyar jaka sun rarraba wa mutane amma babu wanda daga cikin wannan bankunan musulunci da yazo nan masallaci yace ga abin da muke yi bayan kuma a kasauran kasashe yanzu irin kasar Tanzania sama da rabin ribar da suke samu a cikin hada-hadar kudin su na shekara na bankin musulunci da yake yi wanda yake shi ma ba wai bankin musulunci ne mai zama kansa ba irin wannan bankin ne na taga bankin riba amma ya bude tagar bankin musulunci to wannan bangaren na bankin musulunci ne irin wannan bankin a kasar Tanzania kashi 50 sama da kashi 50 cikin 100 rabi kenan na ribar da suke samu a shekara a cikin watan Ramadan suke samu saboda yanda musulmi suke fuskantar dukkan wani abu da sunan addini saboda haka dama ce suke da ita in suka zo suka yi wannan bayani ba za mu ce su ba masallaci kamar sho bane amma haka muke yin abubuwan mu kaga irin kokarin da akai da fafatawar da akai da yakin da akai a kasar nan da gurmuzun da akai akan a tabbatar da bankin musulunci nan yanzu an zo an samu kamar an same shi akan farantin zinare amma abin nan ba ma kimanta shi su wanda suka samu license din ba sa kimanta shi ba su tsaya su bayyana ma musulmi yanda yake ba mu kan musulmin ba ma kimanta shi kullun yakin mu ake akan sa baka samun mutane suna rubutu baka samun mutane suna bada goyen baya baka samun mutane suna zuwa ma su san ma meye ma aina ma yake me yake yi abubuwa dai wato namu sai dai kace Allah ya sauke kawai wallahi abin da kai kuma abu ne wanda yake bukatar sa ta a bukata ce wanda ta zama ta larura dan alhajjal amma ce bukata ce ta kowa da kowa ta zama matsayin larura mutane watakila abin da suke so shine ayi musu fatawa cewa ai larura ne babu laifi sai a ci kudin riba to ba za mu yi fatawa kan cewa riba larura ce a ci ba domin an ce ad-daruratu qadaru bi qadariha larura ana iyakance ta da gurgudanta an samu muna da mafita shine za mu iya mu'amala ba da riba ba ta hanyar waɗannan banki saboda haka batun larura ba ta taso ba wannan yace yana neman admission a taya shi addu'a Allah ya yassare mata samu Allah kuma ya sanya karatun da zaka yi ka zamanto ya zamanto na albarka ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء وهو الذي جعل
لكم
هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها ومن طلعها سنوان دانية
Allah jalla wa ala yana ambata sifofinsa da suke bayyana wato a rububiyarsa da kuma kamalin kudrarsa da kuma cikakkiyar rahamarsa ga halittarsa yace shine wanda ya faru halittar ku daga rai guda daya shine annabi adam ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai guda daya wato Allah ya bayyana cewa halittar mu daga halittar rai guda daya ne kamar yanda kowa ya san halittarsa daga mahaifinsa ne ya zamanto cewa muna hayayyafa juna ya halice mu da haka zalika dabbobi su ma haka su ma suke hayayyafa da juna daga asalin halitta guda mu daga asalin halittar mu daga asalin halittar rai guda daya shine ran annabi adam daga nan Allah madaukakin sarki ya halice mu fa mustaqarrun wa mustawda daga cikin ku akwai waɗanda suke a matabbata daga cikin ku akwai waɗanda suke a wurin ajiya to malamai suke sabani tun daga kan sahabbai akan menene ma'anar wurin ajiya da kuma matabbata din nan matabbata an ruwaito daga ibnu mas'ud rahmatullahi radiyallahu an cewa abinda ake nufi da wato matabbata shine doran kasa wurin ajiya kuma cikin kabari wato Allah ya halicce ku daga rai guda daya sannan ya yawaita ku daga wannan ran kuka zamanto akwai waɗanda daga cikin ku suke a bayan kasa suna da rai a wannan lokaci waɗansu kuma suna cikin kasa an ajiye su suna jiran tashin alkiyama wato ma'ana ba za ku tsere ba kuma tunda Allah ya halicce ku kun riga kun yayi ibrazin ku zuwa ga wato al'amarin sai zuwa ga abin da ya kaddara to daga cikin abin da ya kaddara shine kan cewa sai ya tashi ku saboda haka bayan kun mutu din ma ajiye ku aka yi ba wai kun riga kun kare bane shikenan a'a ajiye ku aka yi za a sake dawo da ku Allah kamar yanda mai ajiya idan yazo karban ajiyar sa za a bashi ajiyar sa a tafsiri na biyu kuma an fassara al-mustaqar da kan cewa shine mahaifa daga cikin ku akwai waɗanda suke cikin mahaifar iyaye mata tunda wuri ne wanda yake a wato shi ma wani tsauri ne na halittar mutum domin mutum halittarsa tana tafiya mataki-mataki farkon matakin halittar mu shine a lokacin da kafin ma Allah ya bar lokacin da muke a cikin alamul arwah muke ruhi ne kawai shine wanda Allah ta'ala ya bijirar da mu muka san Allah a lokacin yace mana alastu bi rabbikum muka ce bala kai ne ubangijinmu tun kafin ai halitta dukkan wanda Allah zai halice shi a rai alamul dhar shine wanda Allah ta'ala yake cewa wai akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahu wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah yace ka atka tuna yayin da ubangijinka ya dauki alkawari daga bani adam daga cikin tsatsansu yace ba ni ne ubangijinku ba suka ce a kai ne ubangijinmu mun yadda kai ne ubangijinmu shahidina mun shaida a haka to mataki na biyu shine lokacin da muke cikin wurin ajiya yayin da muke cikin tsatsan bayan halittar annabi adam to kuma kowa yana cikin tsatsan annabi adam haka kuma ya rinka tafiya zuwa ga cikin tsatsan kakansa har ya zuwa da lokacin da za a fitar da shi a matsayin dugon mani a sanya shi a cikin mahaifar mahaifiyarsa to sannan sai ya koma ya zamanto yana cikin al-mustaqar yana cikin matabbata wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma muna tabbatar da wanda muka so a cikin mahaifa ya zuwa ga ajali abin ambato shine lokacin haihuwa ajali ne abin ambato Allah ya riga ya kiyakance lokacin da za a haifi mutum dan randa ba za a haife ka ba sai randa Allah ya rubuta cewa ga randa zaka fara numfashi a bayan kasa tunda numfashin kidaje ne wato kidaje ne an kidaye shi daga randa zaka fara shi da kuma randa zaka kare shi to waɗansu daga cikin malaman tafsiri sai suka ce ai duk wannan ma'ana ɗaya ne ma'ana wato mutum dai bayan Allah ya halicce shi in ma yana waje wanda yake na tabbata wanda yake tabbatan nan tasa in ma ya zamanto yana matabbaci a cikin mahaifar uwarsa wa in ma ya zamanto yana matabbaci a doran kasa domin baya doran kasa ai matabbaci ya ce gurin tabbata ne tunda zaka iya tunda nan ne zaka nan ne mutun yake da wato wurin wurin neman arziki nan ne yake da wurin neman kwanciya ya huta wajen sukuni saboda haka kasa doran kasa shine matabbacin sa ba wanda yake neman wani waje yace ba wanda zai ce duniyar nan ta ishe shi zai je wata duniyar ya nema duk iya rayuwarka dai anan duniyar zaka saboda haka duniya ita ce almustaqar gare ka saboda haka akwai tsauri na rayuwarka akwai marhala ta rayuwarka da zaka zama to kana doran kasa akwai kuma wannan mustaqarri ne gare ka wurin tabbata ke akwai marhala ta rayuwarka da zaka zama to kana cikin mahaifa wanda yake wannan mustaqar ne a gare ka akwai kuma lokaci da zaka zama to kana cikin wurin ma'ajiya wanda wannan ma'ajiyar shine kana cikin tsatsan mahaifinka kafin ya zama to an yi ibrazin ka da lokacin da har zaka zama to wani abu an fito a ce an yi ciki amma ba za a ce an yi cikin malam wane ba tunda ba a sa maka suna ba ko an yi cikin sarki wane sai dai a ce an samu ciki to a lokacin ne ka zama to wani abun ambato amma kafin nan lam yakun shay'an madhkura hal ata ila alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura shin lokaci na zamani ya zo ma mutum a lokacin da bai zama to wani abu abun ambato ba to shi wannan lokacin da baka zama to abun ambato ba kana nan amma mustaqar kana cikin al-mustawda wurin ajiya Allah ya ajiye ka a cikin tsatsan mahaifinka sannan kuma bayan ka gama rayuwar ta a nan duniya sai ka shiga wata marhala ita ce marhalar ajiya kana cikin kabari nan ma mustawda ne a gare ka saboda haka wannan ayar ta bayyana mana cewa bayan daga halittar mu to Allah ya sanya mu zamu bi waɗansu marhaloli na rayuwa wanda yake la mahala dole sai mun bi su na farko muna cikin al-arwah ruhi sannan na biyu muna cikin ma'ajiya cikin tsatsan mahaifanmu tun daga tsatsan annabi Adam har zuwa ga tsatsan wato kakannin kakanninmu har zuwa ga tsatsan mahaifi kowa ya zuwa a cikin tsatsan mahaifi abin da ake nufi da tsatsan shine az-zahar dan anan ne asalin ake ajiye wato sirrin halittar mutum anan yake saboda haka daga baya wannan shine ma'ajiya din inda Allah madaukakin sarki ya ajiye mu sannan kuma mu shiga cikin sannan ya dauke mu ya kai mu ya zuwa ga almustaqar wurin tabbata shine a cikin mahaifar iyaye mata sannan daga nan a doran kasa wanda ita kasa kamar mahaifiya ce a gare mu ta kunshe mu ga baki daya alamna ja'alil ardh kifatan ahya'an wa amwata mun sanya kasa ta zamanto mawadaciya mai isa gare mu gare ku ahya'an wa amwata kuna raye da kuna mace a raye ma kasa ta ishe mu duk abin da zaka yi a kasa zaka yi in gini zaka yi a kasa zaka yi idan zaka yi gini ne zaka ci zaka tabo sararin samaniya a kasa zaka yi idan wurin wasa zaka yi a kasa zaka yi idan masana'a duk abin da zaka yi a nan kasa zaka yi wa amwata in kun mutu ma ta ishe ku in kun mutu ma tana nan ta ishe ku saboda haka mutane ne dai suke cewa yanzu kamar yanda kwanaki aka yi a Lagos kan cewa ai basu da isasshiyar kasa saboda haka duk wanda ya mutu bari a kone shi in aka kone shi sannan sai a je a dan samu dan wuri a je a abin da tokar kamar yanda suka yi a Ingila dan mutum ba shi da kudin da zai sai kasar da za a binne shi sai dai in ya mutu kawai a kone shi a je a dan samu waje a abin da tokar diyal wa kasan nan kuwa kasa ta ishi Allah ya ce ya isan ya kasa ta zamanto makishiya a gare mu ahya'an wa amwata muna raye da kuma bayan mun mutu to yayin da muke a bayan kasa nan doran kasa almustaqar ne a gare mu kun ga marhala ta uku kenan sannan marhala ta hudu ita ce marhala ta lokacin da zamu koma zuwa ma'ajiya wurin ajiya zamu zo zamu koma wato asusun wurin ajiya na Allah jalla wa ala shine cikin kabari bayan mutuwa kowa kabari ma'ajiya ce a gare shi an ajiye shi ya zuwa ga wani lokaci zuwa tashi na alkiyama yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdi randa zai kira ku sai ku amsa da godiya a gare shi qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun mun rarrabe ayoyin mu mun bayyana su a warwara liqaumin yafqahun ga mutane waɗanda suke masu fahimta daga Allah wato sune waɗanda yake suke da imani za su karanta aya su ga hikimar Allah su gane cewar Allah madaukakin sarki hakika girman sa ya girma kuma su ji tsoron sa su bauta masa shi shi kade kada su shirka da shi a cikin ibada. Sannan Allah ya ce wa huwal ladhi anzala minas samaa'i ma'a, Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama. Ma'anar sama a nan wajen shine wato sama wato daga gira daga giragizai daga girgije wanda yake saman mu a burbushin mu, daga shine Allah yake kurarar da ruwa da umarnin sa. Allah madaukakin sarki zai sanya shi zubar da ruwa. Fa akhrajna bihi nabata kulli shay, muka fitar da wannan ruwan tsuron tsuro na dukkan komai, dukkan wani tsuro daga ruwa Allah yake fitar da shi. Daga tsuron wanda yake in ya girma zai zamanto kwaya, da tsuro wanda yake in ya girma zai zamanto itacen marmari, dukkanin su daga ruwa Allah madaukakin sarki yake fitar da shi. To Allah yana saukar da ruwa daga sama ya fitar da tsirrai, wannan shine tsiron da Allah madaukakin sarki ya fitar da shi da ruwan sama. Akwai kuma tsuro wanda Allah madaukakin sarki yake fitar da shi da ban ruwan dan Adam. Dan Adam ya amfani da wannan ruwan, amma dai ruwan da ake ban ruwa da shi din ma shi ma daga ina yazo? Shi ma daga sama yazo. Saboda haka sawa'un kai shi ne yazo ne mubasharatan, Allah ya zuba, Allah ya kurara ruwa lokacin damuna ya fitar da tsiro, ko kuma Allah ya kura yayi ruwa, Allah ya saukar da ruwa ya gudana a cikin teku ko ya nutse a cikin ƙasa, aka yi rijiya ta burtsatse ko aka yi famfo na ban ruwa, aka ɗauko aka yi hanyoyin ruwa, aka rinka bayar da ruwa na lambu, har Allah ya fitar da tsiro wato tsirrai daga cikin wannan ziddai daga cikin ruwan sama ne da Allah ta'ala ya shayar. Fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadira, sai muka fitar da kore daga cikin wannan wato annabat, daga cikin wannan tsiron sai muka fitar da kore. Wannan malamai suna cewa abinda ake nufi da kore a nan wajen shine wato abinda yake wato ko itace wanda yake kore shar, amma alqur'ani cewa fa akhrajna minhu khadira, muka fitar da abinda yake kore. Waɗansu malamai na zamani suna cewa abinda ake nufi da al-khadir din wato abinda yake kore din nan ishara ne ga wato abinda ke cikin ganye na kore da kuma abinda ke cikin itace na kore, wanda wani sanadari ne da Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin tsuro, wanda da shi ne tsuro yake yin abinci, yake ciyar da kansa, kuma har daga baya ya zo ya zamanto ya fitar da abinda za a ci na wato a kwaya ko itacen marmari. Shine abinda a ilimin zamani ake kira da chlorophyll. Chlorophyll sinadari ne na ganye, wanda shine yake sanya wato shi ganye idan ya shaki iska ya amfani da abincin da ke ciki, da yake ya amfani da wato ni'imar da ke cikin ƙasa da ruwan da Allah madaukakin sarki ya saukar, wanda yake jika ni'imar da ke cikin ƙasa, sai wannan koren sai ya zamanto shine sinadarin da zai amfani da waɗannan abubuwan ya canza su kan ya zamanto abinci da zai ba ma shi kansa wannan itacen da zai girma domin sa. Bayan kuma ya girma har ya fitar da wato fure, wanda wannan furen zai ɗauki wato zai fitar da ƴaƴa na kwaya ko abu wanda yake na itace na marmari, na dan marmari kamar lemo ko ayaba ko abin nan apple ko makamancin wannan. Wato yanda ake sana'ar abinci Allah madaukakin sarki, yanda ake sana'ar abincin da Allah madaukakin sarki yake halitta mana, wato ya halitta mana ta hanyar ƴaƴan wato tsirrai da suke wato da ake shukawa a bayan ƙasa. Daga wannan koren ne Allah madaukakin sarki yake fitar da dukkan ni'imar abinci da muke samu, wanda yake kuma Allah madaukakin sarki shine kadai yayin wannan ya halice shi a cikin, duk da yake abu ne wanda yake na kimawi na chemical, wanda yake har zaka iya zuwa ka je ka san me da menene ya kunsa, sinadari da me da menene ya kunsa, amma halittar Allah ne. Kuma Allah ya fitar da shi a cikin wato tsirrai, a cikin dukkan wata bishiya, a cikin dukkan wani tsiri, dukkan wato na bata kulli shay'in, tsiri na dukkan komai ya kunshi wannan wato al-khadir din, wannan koren abun wanda ake ce ma chlorophyll. Nukhriju minhu habban mutarakiba, muna fitar da wato kwaya mai hauhawar juna, shine kamar yanda zaka gani a cikin zangarniyar alkama, kaga suna hauhawan juna daga cikin kwaya guda daya amma sai kaga ya fitar da wato zangarniya ya fitar da zangarniya a cikin ta akwai rassa da yawa a kowane reshe akwai kwaya masu yawa suna hauhawar juna daga cikin wannan ruwan da kwayar guda daya daga wannan koran da Allah madaukakin sarki ya sa wanda yake a cikin ganyayen wato a tsiron alkama Allah madaukakin sarki yake fitar da wannan alhabbul mutarakib wato kwaya wanda yake mai hauhawar juna wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniya daga cikin wato itacen dabino kuma min tal'iha daga hudar dabinan nukhriju minhu daga hudar dabinan daga hudarta daga hudarta daga hudar dabino qinwanun akwai wato nonuna daniyatun masu dab da kasa yanda zaka ga dabino yake yi kaga wato har yana nema ma wato nonon dabinon yafi karfin reshen yana nema wato ya fadi saboda idan ni'imar sai ni'ima ya zamanto kan cewar nunonsa tazo yayi nauyi saboda ya cika da ruwa ya cika da ni'imar wato zaki na abinda Allah madaukakin sarki yayi ya halitta a nan wajen yanzu idan da kamar a ce masana'anta ce take wannan factory ne yake wannan da zaka so kaga irin girman ginin yanzu fa abinda fa ake daukowa na kaman mangoro a matsi shi ya zamanto a cikin kwalba ko a cikin gwangwani wanda za a rinka sayar ma da mutane kamar wannan masana'antar veg pro din nan ta garin biyu a cikin jihar Borno akwai a kudancin ta kaga katuwar ka ta fariyar masana'anta irin abutanan da suke aiki da irin injinan da aka sa da kudin da aka kashe domin a yi wannan to idan da kamar a ce masana'anta ce za ta yi wato kwallon dabino guda daya kar ka so ka ga irin abin da za a yi amma sai ka ga daga itacen dabino Allah madaukakin sarki yayi duk wannan ya saukar da ruwa ya halicci a wurin da ake sarrafa da ruwan da abin da aka zuka da abin da jijiya ta tsuga daga karkashin kasa aka mayar da shi ya zamanto abinci abincin nan ya zamanto aka tace shi ya zamanto sukari mai zaki sannan sukarin nan ba kawai zuwa akai aka dauke shi a sukari ba a'a aka sanya shi a cikin wani irin wato aka sanya shi a cikin wani tsoka tsokar ya zamanto zai dadin ci a cikin baki duk wannan abin Allah madaukakin sarki yayi shi daga cikin itacen dabino guda daya wanda duk ya fitar da wannan wanda sana'ar Allah yin Allah ta nuna irin gwanintarsa wanda idan da mu ne muka ce zamu yi irin wannan idan ma har mun iya za ga irin wahalar da zamu sha a yi sannan ko ba zai taba zamantowa kamar na Allah ba tunda kamar yadda Allah ta'ala yake cewa hada khalqullah fa aruni ma za khalaqa alladina min duni wannan shine halittar Allah ku nuna min abinda waɗanda ba Allah ba suka halitta wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniya wa jannatin min a'nabin kuma muka fitar da lambuna aljannatai sune abdun ma'ana aljanna shine lambu wanda wato gona ta abun marmari wanda take saboda wato duhuwar da ke ciki ta kayan yake ta wato a bishiyoyi da ake da su a ciki har ta zamanto ta yi duhu shi yasa aka ce mata aljanna saboda tana yin duhu daga dan ka san duk wani abu da kaje an maddar jim da nun madda ce take nuna akan sitir akan wato boyewa da sitira kaga ana cewa junna aqluhu idan aka boye hankalinsa ya mutum in ya haukace sai ake masa junna aqlu ake ce masa majnuni ai wanda aka boye hankalinsa to aljanna an kira ta aljanna saboda duhuwar da ke ciki ta yawan ni bushoyin da ke ciki to Allah ya ce muka fitar da daga wannan ruwan muka fitar da aljannatai sune wato lambuna min a'nabin da inbai jinsi daban-daban na inibi kaga wani baki wani kore wani ja wani mai daci-daci wani mai tsami-tsami wani mai zaki kau kowanne da irin dandanansa waz zaitun da kuma wato bishoyi na zaitun azzaitun shine a wannan kwayar da ake mai da ana iya ci kuma ana tace mai a ciki kwallon zaitun ba shine wannan bakin da ake da shi a yasunsa bakin nan na Jos Atile ba shine atile ba zaitun da ban yake da atile ya dan yi kama da atile amma ba atile bane mu ba ma noman sa a nan wajen amma abu ne wanda yake Allah ya ambace ta da cewa wato bishiya ce ne albarka shajaratin mubarakatin zaituna yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna, da aka dauke wato aka kunna wannan fitilar daga rai wanda aka dauko shi daga bishiya mai albarka. Albarkar ta tara ce da albarkar wajenta ne, daga albarkar wajenta aka samu ta samu albarkar, saboda daga kasa mai albarka take. Wanajjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha, muka tsirar da annabi Ibrahim da Lutu ya zuwa ga kasa da muka yi mata albarka, ita ce kasar Sham. Kasar Sham, kasar Sham ta hada Palestine da Isra'ila da Syria da Jordan da Beirut a Lebanon, duk wato arewacin Saudiya, tun daga wato tun daga karshen badi, daga karshen badi wato daga karshen biladu Thamud, daga karshen wannan hamadar ta arewacin Saudiya, to abin da ya arewacin har zuwa kuma inda tai wato tai makwabtaka da kasar Turkiya, dinnan kasar Sham ce wanda ya hada wannan kasashe da muka ambata. To Allah ya ambace ta kasa mai albarka. To anan ku ake noman, ana noman zaitun anan wajen sosai. Wannan ya zamanto sanadiyar tunda Allah ya sifanta kasar da albarka, ita ma bishiyar ta zamanto kanta mai albarka. Amma ba anan kawai ake zaitun ba, ana zaitun a cikin kasashen Turawa ma, kamar irin su Spain da Portugal da kasashen da kamar Iran ma, su ma suna noman zaitun. To bishiya ce mai albarka, nonan man na zaitun mai ne wanda yake mai albarka mai lafiya, ba shi da cholesterol wanda yake shine kitse wanda yake cutar lafiyar zuciya. Dan haka ake cewa ma masu yawan shan wannan man zaka samu kadan ne suke yin ciwon zuciya, dan irin waɗannan kasashen kamar irin su ƴan Italiya da ƴan Spain da sauransu, saboda yawan amfani da wannan mai. Mai ne wanda yake bashi da cholesterol. To bayan man da yake ana cin, wato ana cin gurasa da man, ana girki da shi, ana sa shi a cikin abinci, sannan ana shafa shi a ciki, yana gyara fata. Sannan kuma shi kansa kwayar zaitun din ana cin sa, waɗansu suna ganin sa mai daci ne ko mai tsami-tsami ko mai gishiri-gishiri, saboda gishirin da ake sawa wajen yin sa, waɗansu ba sa iya cin sa, waɗansu kuma suna cin sa ne dan dai kawai an ce mai albarka ne. To ya ishe shi albarka, Allah ya rantse da shi a cikin Alkur'ani. Allah ya ce wattini waz-zaitun, ya rantse da bishiyar aure da kuma bishiyar zaitun. Attin shi ma wannan ana samun sa a wannan kasa din ta Sham. War rumman, da kuma bishiyar rumman, rumman shi ma wato dan ita, ƴaƴan itatuwa ne masu dadi waɗanda suke a cikin sun rufe kwallonsa, ba mai tauri bane, zaka iya tauna shi kansa kwallon, yana zaka ganshi wani lokaci jaja-jaja, ana ce masa da turanci pomegranate, amma mu ma a abin nan da Hausa mu ma dai rumman muke ce masa. Mushtabihan, waɗannan wato ƴaƴan itatuwa da Allah ya fitar da su daga cikin waɗannan wato lambuna, mushtabihan, masu kama da juna, ganyayensu suna kama da juna. Kaga bishiyar zaitun ɗaya da wannan bishiyar da wannan bishiyar sun yi kama da ɗaya. Wa ghayra mutashabih, amma kuma ba masu kama da juna ba a ɗanɗano, kowa da irin ɗanɗanonsa. Haka zalika inibi, kaga bishiyar inibi ɗaya ce, amma kuma goyen wannan daban da goyen wannan a ɗanɗano. Ko kuma kaga wato wannan goyen ya fitar da ja na inibi, wannan ya fitar da kore, wannan ya fitar da baki, kuma kowanne daga cikinsu da ɗanɗansa daban, wanda in ba Allah ba wa yake iya yin wannan. Amma kaga ko idan kuka tashi, idan kai masana'anta, yayin da zaka yi lemon five alive, har wuri wanda ake da shi wanda ake tabbatar da ɗanɗanan duk ɗaya ne, haka za su fito. Baka isa ka zo kai mushtabihan wa ghayra mutashabih ba. Unzuru ila thamarihi idha asmara wa yan'i, ku duba ya ku al-mukhatabuna, da ake zance da ku da Alkur'ani, ake karanta muku Alkur'ani, ku duba ya zuwa ga wannan ƴaƴan itatuwa nasa. Idha asmara wa yan'i, idan ƴaƴan itatuwan suka yi goyo, suka fitar da wato ƴaƴan itatuwan nasu, ku duba ku gani kuma ku duba ku ga nunan su yaya suke yanda suke wato kaga sun yi kama da juna din amma kuma dandanan su daban to ku duba ku ga irin abubuwan da suka shiga na wato a kudura Allah da kyan sana'a da kyan aikin Allah jalla wa ala daga ruwan sama daga kuma kwaya da aka shuka ko da so da aka yi a doran kasa ana shayar da ruwa ana shayar da ruwa har wannan abu yazo ya faru har ya zama to kun cewa kun zo za ku girbi Allah madaukakin sarki ya rayar da ku a bisa wannan ya ba ku abinda za ku ci abinda za ku yi guziri abinda za ku yi abinda za ku yi tanadi abinda ya zama to muku masdarin arziki abinda za ku zama to asasin da za ku yi sana'a da shi yanzu hatta masana'antu din da ake yi na wato kayan kai abubuwan marmari duk daga cikin wannan abun da Allah madaukakin sarki ya halitta ne allazi wato unduru ila thamarihi idza asmara wa yan'i daga cikin wato wato kayan amfanin na gonan ne wato abin da aka samu yayin da yayi nono ya fitar da shi kuma ya bushe kuma ya nuna shine duk daga nan aka samu wannan arziki da Allah madaukakin sarki ya bayar inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun a cikin wadannan ababan ambato inna fi dhalikum a cikin wadannan ya ku abun ababan zance da ku al-muqatabun masu karatun al-qur'ani a cikin wadannan akwai ayoyi liqaumin yu'minun ga mutane masu imani domin su ne suke amfana da ayoyi kafirai ba sa amfana da ayoyi domin ba su imani da Allah ba amma mu'minai su ne suke amfana da ayoyi na Allah wato a cikin saukar da ruwan daga sama akwai aya a cikin fitar da wato shi kansa al-khabir koran wannan abin da ake wannan sanadarin akwai aya a cikin yanda dabino Allah yake fitar da wato nonuna masu nauyi masu wato sauka dab da kasa da kuma a cikin wato lambuna da Allah ta'ala yake fitarwa daga albarkar wannan ruwan na wato nau'i daban-daban na yayin itatuwa da kuma yanda yayin itatuwan suke fitowa su nuna duk a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu imani
ja'aluni lillahi shuraka'an jinna wa khalaqu lahu banina wa banatin bighayri an subhanahu wa ta'ala السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم
نعم
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل
وجعلوا لله شركاء الجنة كما تارد ونن وتتارد وأنن آيوي دونن بياني na wato sifofin Allah jalla wa ala da suke a bayyane suke ga dukkan wanda yake mai hankali tare da haka sun sanya ma Allah abokan tarayya aljanu wato sun sanya ma Allah ababan tarayya da suke bauta musu tare da Allah sune aljanu sun bauta ma aljanu ba Allah ba ta hanyar wato suka bi su akan halatta abinda Allah ya haramta da haramta abinda Allah ya halatta yana daga cikin abubuwan da aljanu suka sanya su ce a ware waɗansu dabbobi ba wanda zai hausu a cikin garin kamar yanda waɗansu zaka ga akan yi musu irin wannan a ce wai lakani ne za a ba su a ce a samu sa a sake shi a cikin daji sa kuma wanda yake kasaitacce za a samu a sake shi kawai a cikin daji a kyale shi to kaga wannan yana daga cikin bautar aljanu wato an bayar da shi ne an hala an abinda Allah ya halatta arziki da Allah ta'ala ya halatta kai ka sake shi wa ka ba ma dagutu to haka suka kadalika zayyana likathirin minal mushrikina qat haka nan mushrikai suka yi aljanu suka sawwala musu suka haramta ma kansu abinda Allah ta'ala ya halatta musu daga cikin dabbobi suka cira suka samu wasilatin da sa'iba da hamin da sauransu kowa suka sanya musu suka ce idan dabba tayi shi kamar yadda zamu zo mu gani a cikin wajen karshen wannan sura to wannan daga cikin bauta aljanu aljanu ana bauta musu kuma duk wanda yaga yanda ɗan bori suke ya san bautan aljanu ake haka dalika duk wanda yaga ɗan wato secret society ya san bautan aljanu suke yi da irin abubuwan da suke yi da tufafi da suke sanyawa da ibadu na ayyuka na ibada da suke yi da shan jini da kashe da yin wato da yanka layya a gare su kuma layyan nan har da mutum ana yi su a wajen su har da mutum ana yin layya a wajen su to tare da wannan ayoyi da suka bayyana na Allah amma suka sanya ma Allah abokan tarayya sune aljanu wa khalaqahum alhali kuma Allah shine ya halice aljanu aljanu Allah ne ya halice su ba su suka halice kansu ba kamar yanda Allah madaukakin sarki ya fada wal janna khalaqnahu min qablu min naris samu aljani kuma jinsin aljan mun halice shi kafin halittar mutum min naris samu daga wuta daga harshen wuta saboda haka wa khalaq Allah shine ya halice aljanu saboda to tayaya za su sanya ma waɗanda su ne Allah ya halitta su mai da su ababen tarayya tare da Allah to shi aljani ba abin da yake so ga mutum shine mutum ya nuna kan cewa yana jin ya nuna kan cewa ya mayar da shi abokin tarayya da Allah saboda haka wannan sai ya dada ƙara sa masa wato jabbiranci akan jabbirancin sa bayan ku shi aljani Allah madaukakin sarki bai karrama shi ba kamar yadda ya karrama ibnu adam Allah ya ce walaqad karramna bani adam mun daraja dan adam aljani kuma bayan dan adam yake amma yayin da ya zamanto kan cewa ya mai da kansa wofi ya mai da kansa mushriki to kaga za ka ga yanda aljani yake mai da shi ka duba kaga wato ko in za a kawo boka ko a cikin wato waɗanda suke mu'amala da bokan ne idan suka ganshi sai ka je kaga ya in kaga fuskar sa za ka ga wato tamkar ya mai da shi kamar wata dabba akwai wanda za a mai da shi kamar mage ko kuma akwai wanda yake za a yi masa kala-kala a sa fari a sa kore a sa ja a sa baki a cikin fuska saboda haka aljani yake so ya ganshi wato saboda kuma saboda shi aljan saboda wato shi aljan khabith ne mummuna ne ba za ka taɓa gani yayin abu mai kyau ba saboda haka a surar da yake so ya ga bawan nasa idan ka gani sura ce mummuna kamar yadda Allah ta'ala yake sifanta bishiyar abincin ƴan wuta yace taluha ka'annahu ru'usu shayatin hudarta kamar wato kawukan shaidanu ne saboda mummuna ce wato kawukan shaidanu muyagu ne munana ne babu kyan kallo duk abin da shaidan yayi babu kyau a cikin sa don kana so ka ga rashin kyan abin da din shaidan sai ka ga dan bori yanda yake musu ko kuma yanda suke kawo irin bokayen su ka san boka dama sai ka ga yayi wata shiga daban ba irin ta mutane ba to wannan shigar da ba irin ta mutane ba ita ce haka shaidan yake so ya gani haka shaidan din yake so ya ganshi a matsayin bawan sa wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kuma suka kirkira masa wato ayaye da ayaye maza da ayaye mata bighairi ilmi ba tare da ilimi ba Allah bai ce yana da da ba bai ce kuma yana da aya ba amma suka kira masa ayaya suka ce annabi Isa dan sa ne suka ce mala'iku ayayan sa ne mata bighairi ilmi ba tare da ilimi ba babu wani littafi na Allah da ya faɗa haka babu wani annabi da ya faɗa haka babu wahayi daga Allah da ya faɗa haka ko babu yadda za ka gano don ba za ka taɓa sanin Allah ba za ka taɓa gano Allah ta hanyar tunaninka ba ko ta hanyar bincikenka kace za ka gano saboda haka ilimin da zai tabbatar ma wani abu ga Allah shine ilimin wahayi to kuma Allah bai saukar da wannan ba wama ataytum min kutubin yadrusunaha wama arsalna ilayhim qablaka min nadhir ba mu ba su wani littafi ba da suke karanta da ya gaya musu wannan ko ba mu turo musu da wani mai gargadi ba kafin kai da yake gaya musu wannan subhanahu wa ta'ala amma yasifun, sarki ya tabbata ga Allah kuma ya daukaka ga barin abin da suke nasabtawa ya zuwa gare shi, suke sifanta Allah da shi, domin Allah madaukakin sarki shine yake da kyawawan sifofi. Ka duba ka ji irin waɗannan: inna Allaha faliqul habbi wan nawa wa huwa alladhi khalaqa wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a. Waɗannan sifofi na kyauta, wato na kamala, sai suka cancanci Allah sabanin abinda waɗannan suke nasabta mata, domin duk abinda suke nasabta ma Allah abu ne wanda yake bai dace da kamala Allah ba. A nasabta masa abokan tarayya daga cikin aljanu, an nuna cewa Allah madaukakin sarki wani ya kai ya zuwa gare shi kenan, wani ya kai ma Allah, wani ya cin ma Allah, wani ya da iko irin na Allah, shine aljan. Bayan kuma halittar Allah ne, a sanya ma Allah ɗa ko ƴa, an nuna Allah mabukaci ne kenan, ba ganiyu bane. Mabukaci shine wanda zai bukaci ɗa, wanda yake bukatar wanda zai zamanto kan cewar al'amarin sa ya wuce har bayan shi, ko idan karfin sa ya saki zai samu wanda za su karfafa shi. In ya tsufa akwai ƴaƴa wanda za su karfafa shi, ba sai ya biya su albashi ba, ba sai ya nemi su ihsani ba, kawai saboda ɗabi'a ƴaƴansa ne haka za su taimaka masa. Wannan shine mutum, shine mabukaci. To amma Allah, ma'anar Allah shi wanda ba shi da bukata. In yana da bukatar ɗa, ya zamanto kan cewa kenan ba zai iya, bai zamanto Allah ba, bai zamanto, domin Allah shine wanda yake baya bukatar komai a wajen kowa, yana wadatacce ne akan kansa. Idan yana da bukata bai zamanto wadatacce ba, sai ya je wajen wanda mai yake da wannan bukatar dan ya nemo. Saboda haka yayin da kake nema a wajensa, za ka cimma abinda ba shi da shi. Shi ko Allah ba haka yake, shine wanda yake mawadaci, ba ka taba cimma abinda ba yi da shi ba, komai yana da shi. To shi yasa Allah ya tsarkake kansa, yace ya tsarkaka kuma ya dauka gabarin abinda suke sifantawa da shi. Badi'us samawati wal ard, mai kagen halittar samai da kasa, shine ya kage su, wato ba tare da cewar ya taba gani a wani waje ba, shine ya kage halittar samai da kasai baki daya. Kuma abubu hatta aljanun da suke cikin kasa da aka mai da su iyayen giji tare da Allah, shi ya halice su, da waɗanda ake nasabtawa ya zuwa gare shi, ya zuwa ga ƴaƴa ko ƴaƴa maza ko ƴaƴa mata, shi ya kage halittar su. Anna yakunu lahu walad, ta yaya ɗa zai kasance a gare shi? Walam takun lahu sahiba, alhali mace aboki ya zama bata kasance a gare shi ba. Idan an ce waɗannan su ne ƴaƴansa, to wace ce abokiyar zamansa? Domin idan dai yana bukatar ɗa, to zai zamanto kuma yana bukatar mata. Domin in yana bukatar ɗa wanda yake zai taimaka masa yayin da ya tsufa, to yana bukatar wanda za ta bashi sukuni, wanda zai nutsu da ita, tunda ya zamanto mabukaci. Saboda haka bukatarsa ga ɗa ita ce take wajabta bukatarsa kenan ga sauran abubuwan bukata. Wabitali sauran bukatu ma sai ya zamanto ga baki ɗaya, babu wannan sifar ta alghina tare da shi, wanda yake kuma sifa ce lazima ga zatinsa jalla wa ala ta wadata. Wa khalaqa kulla shay, alhali kuma Allah shine ya halicci komai. Ta yaya za a yi bukata ya zamanto mai bukatu ya zuwa ga halittarsa, ga abin da ya halitta? Wa huwa bi kulli shay'in alim, kuma Allah shine masani da komai, yana daga cikin saninsa da komai. Kan cewar yana daga cikin sanin Allah jalla wa ala ga komai, kan cewar babu ya bayyana kansa ga cewa ya bayyana wannan hujja ta wato ta allantarsa, kan cewa shi ba mabukaci bane jalla wa ala. Sannan yace zalikumullahu rabbukum, to wancan fa shine Allah ubangijinku, ya ku waɗanda ake karanta muku alqur'ani. La ilaha illa hu, babu abun bauta da gaskiya sai shi. Khaliqu kulli shay'in, shine mahaliccin dukkan komai. Fa'buduhu, dan haka ku bauta masa shi kadai. Wa huwa ala kulli shay'in wakil, kuma shi Allah shine wanda yake makiyayi akan dukkan komai, wato shine yake tsaye a kansa, shine yake tsare da shi, shine yake shine kuma yake kiwonsa, kuma shine zai bincike shi ranar lahira. Na'am.
La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsih waman amiya fa'alayha wama ana alaykum bihafiz. Wa kadhalika nusarrifu al-ayati wa liyaqulu darasta wa
Allah yace la tudrikuhul absar gannai ba sa riskar Allah ba sa kewaye sani da shi ba sa kewaye sani da shi babu wani wanda zai iya ganin babu wani wanda zai iya ganin Allah a nan duniya sai ran da Allah ta'ala ya so ranar lahira sannan Allah ya nuna kansa domin karama ga bayin Allah waɗanda suka shiga cikin aljanna su kam za su ga Allah da yadda Allah madaukakin sarki ya so su ganshi ba tare da sun yi turmutsu wajen ganin sa ba ba abinda zai zamanto musu ya ba abinda zai musu shamaki ga ganin sa Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuna ganin wata a ranar da wata ya cika ba kwa turmutsu wajen ganin sa ba abinda yake hana ku ganin sa suka ce eh muna ganin yace eh yace to haka za ku ga ubangijinku ma'ana ba wai Allah kamar sa kamar wata take ba a'a tashbihur ru'ya bil ru'ya ne kamar yadda kuke ganin wata ba kwa cewa kauce in gani yanzu aka zo ganin wata zaka ce wani ya kauce eh kai dan ganka gani zaka duk tsawon mutum in ya tsaya a gabanka bai sai kere kai hana ka ganin wata ba kai daga kanka gani zaka to kamar yanda kuke ganin wata haka za ku ga Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a nan duniya la tudrikul absar gannai ba za su iya ris ba za su iya ganin Allah ba ba za su iya ke ba za su iya riskar wato Allah madaukakin sarki a hakikanin sa ba za su a nan duniya wa huwa yudrikul absar Allah madaukakin sarki shine mai kiyayewa ga dukkan gannai ya kiyaye dukkan gannai duk abin da gani yake gani Allah yana ganin sa kuma shi kansa ganin Allah yana ganin sa ke kana ganin ka gana ganin ganinka baka san ganinka ba ganinka baka san shi ba to amma shi Allah yana sane da ganinka dan shi halicce shi halitta maka ganin kaga mutum da idanu yana gani amma Allah ya cire ginin Allah ya cire ganin to wannan ganin Allah madaukakin sarki shine yake mai kewaye sani da shi jalla wa ala wa huwa al-latiful khabir shine mai tausasawa wajen sanin sa sanin sa ya halaci ya hada da dukkan abin da yake mai tsananin taushi wanda yake ma ba a iya ganin sa kamar gani kaga baka ganin gani kana ganin ido amma gani din baka ganin sa baka ganin ji amma kana ganin kunne to amma Allah ya san shi to sanin Allah kenan da hatta abin da yake yanzu kaga kare cikin dare kana zo baka san meye ba sai ka ji kare kawai ya kama haushi yaga abin da baka gani ba saboda ganin sa ya race da abin da kai ganin ka bai iya gani ba kuma yanzu abin da ilimi ya nuna shine kan cewa ganinka kai ya tsaya a akwai iyakar abin da zaka iya gani abin da ake cema wato a spectrum din gani iyakar gani sama da shi ko kasa da shi kai ba za ka iya gani ba jemage yana ganin ultraviolet abin da yake sama da ganinka kare yana ganin abin da yake saboda rashin karfin ganinsa yayi siranta da haskensa da kuma wato abin da zai sanya ka gani baka kai ka gani ba amma kare yana gani infrared shine yanzu kaga sukan yi kamera wanda da daddare za a iya ba ma soja ya sanya in ya sanya ta sai ya rinka ganin kamar yanda kare yake gani kama abin da kare zai iya gani shi ma sai ya gani da irin wannan kamarar da ake sanya masa yana sanya sukan sanyawa kamar tabaro ne suke yi da shi amma wanda zai nuna kan cewar kenan ganin ka iyakantacce ne to akwai wani gani wanda yake ba za ka iya gani ba kuma Allah ya halitta daga ciki dan ya nuna maka cewa su suna iya gani kuma ya hore su gare ka shine haka ke amfani da wannan dabara ta cike maka ke gani irin nasu dan duk yana daga cikin horewa shi yace wasakhara lakum ma fil ardi jami'a Allah ya hore muku abin da ke bayan kasa gabaki daya to dina daga cikin wannan to sanin Allah ya rataye da irin waɗannan abubuwa wanda yake ba ma iya ganin su ba ma iya sanin su amma sanin Allah ya rataye da su al khabir mai cikakken sani la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al latiful khabir qad ja'akum basairu min rabbikum wa tuhujjoji na basira al basira shine gani wanda yake na hakika na zuci wato hujjoji mai sanya zukatanku su ga gaskiya gani na hakika sun zo muku daga min rabbikum daga ubangijinku faman absara fali nafsihi wanda duk ya zamanto yana ya zamanto mai ganin waɗannan hujjoji mai gane su da kuma bin su fali nafsihi to ya bin su ne domin amfanin kansa waman amiya wanda ya makance bai gansu ba ya zama to yake ganin su fa alaiha to laifin makantarsa yana kan wannan ran wama ana alaikum bi hafiz ni ba makiyayi ne akan ku ba wato ba tsora ne ya zama to na sa ku dole sai kun bi ba iyakaci na ne isar wato Allah madaukakin sarki yayi makansa shaida da cewa ya saukan mana da abin da zai sa mu ga gaskiya alqur'anin nan basira ne zai sanya mu ga gaskiya duk wanda ya ga gaskiya duk wanda ya amfani da wato zuciyarsa yayi imani to zai ga wannan gaskiya to yana da kuma ladan wannan ganin gaskiya din domin cin anan duniya Allah madaukakin sarki zai bashi rayuwa ta karinci afa man kana mu'minan kaman kana fasika mu'mini ba daidai yake da fasiki ba cin anan duniya za ka ga bambanci wanda kuwa ya zabi ya makance shine ya sanya ma kansa wato tabarau tabaran da ba zai ga alqur'ani da hakikanin sa ba sai dai ya ganshi da wato da tunanin karyatawa da tunanin shakka da tunanin tuhuma da tunanin shi ma zai iya kawo wannan alqur'anin ai to wanda wannan ya makance kenan daga wannan tabarau na basira da Allah madaukakin sarki ya bamu to shi kuma laifin yana kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ya ce shi ba makiyayi bane akai wanda ya halaka dan kansa ba za a tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa wani ya halaka ba wanda ya tsira ko ba za a ce masa me yasa wani ya tsira ba wannan nasa ne na kansa shi dai ya isar kuma ya isar salawatullahi wa salamuhu alaihi to haka duk wanda yake akan tafarkin sa bayani shine nasa wa kadhalika nusarrifu alayat kamar haka ne ya rasulullah muke jujjuya ayoyi muke kawo su da daban-daban waɗansu ayoyin su zo da bayanin wato sama da ƙasa waɗansu su zo da bayanin halittar mutum waɗansu su zo da bayanin halittar tsirrai waɗansu kuma su zo da bayanin wato girman Allah jalla wa ala da bayanin sifarsa da zai sanya tsoro a cikin zukata da zai sanya mu ga girman sa da girman kudurarsa to duk irin wannan tasarrufi tasrifi na aya jujjuya ayoyi haka Allah yake juya su kamar yanda ya juya su a cikin wannan sura mai albarka wal yaqulu darasa mun yi haka domin kuma su ce ai darasa ka je ka karanta waɗannan ayoyi ne domin kafirai su ce a ƙarshen al'amarin ka je ka karanta ne a wajen waɗansu sun koya maka wal nubayyinahu liqaumin ya'lamun domin kuma mu bayyana shi ga mutane waɗanda suke sani wato Allah madaukakin sarki da ya bayyana waɗannan ayoyin ya bayyana su ne domin ya jujjuya waɗannan ayoyi ya faɗe su dalla-dalla domin mutane waɗanda suke masana ya zama to kan cewa Allah ya bayyana alƙur'ani gare su masana a nan ana nufin ahlul kitab domin idan suka karanta sai su ce ai wannan alƙur'anin kamar yadda at-taura take bayyana ayoyi haka shi ma yake bayyana ayoyi don haka maza wato a mabubbugar su daya daga wuri daya suke kamar yanda wato a Najashi da aka karanta masa alqur'ani yace da alqur'ani da injila innahuma min mishkatin wahida daga fitila guda daya suka fito shine bayani ga mutu ga nubayyinahu liqaumin ya'lamun wal yaqulu darasa a lokacin kuma da ahlul kitabi malamai suke cewa wannan alqur'anin ai hakika da shi da abin da yazo daga sauran annabawa duk daga waje ɗaya suke kafirai kuma sai su ce ya je an koya masa ne abin da ahlul kitabi suka sani ne shine ya je aka biya masa yazo yake gaya mu to kaga Allah madaukakin sarki abin tsoro ne yayin da ya saukar da aya tana zamantowa aya ga waɗansu wannan kuma tana zamantowa dalilin ɓata ga waɗansu saboda haka ji tsoro karka zamanto cikin ɓatattu saboda Allah mai iko ne bisa komai shi yake shi zukatan bayi a hannunsa suke waɗansu sai Allah maɗaukakin sarki ya musu muwafaka sai su ga gaskiya waɗansu kuma sai ya kyale su da kawukansu da abin da suka zaɓa ma kawukansu sai ya zamanto wannan gaskiya yayin da mutane suke ganin ta kuma sai ta zamanto fitina a gare su kaga dai Allah ya juya ayoyinsa a yayin da zai zamanto waɗansu suna karantawa wanda har a yanzu ana samun irinsu suna karanta alqur'ani abinda zai zo cikin zuciyarsu shine kan cewa wannan shine hakika gaskiyar da dukkan annabawa suka zo da shi waɗansu kuma suna ganin wannan sai su ce ka gani irin abubban da ake fada ai ai an ka je ka karanta in ka je ka karanta bible duk za ka ga irin wannan ka gani an fada saboda ka ji a can aka ji aka kwafu aka zo aka kawo shi wannan shine wal yaqulu darasa to ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce masa yayi darasin alqur'ani bayan bai iya rubutu bai iya karatu sai yayi zai darasin sa kuma idan zai yi darasin alqur'ani to ina wanda sai ga masa me su ba za su fito su fada ba sai su kyale shi a ce shine zai dauki credit din su su fito su fada mana sai ai mu ne ai ku kyale shi ga asalin ku kyale far'i ku yi riwaya bi uluwin ku kyale nuzul ba wanda ya zo yi wannan da'awa ba wanda ya zo yi wannan da'awa to amma kaga Allah madaukakin sarki ya san da waɗannan kuma ya san irin raddin da suke yi yayin da suka ji alqur'ani shi yasa Allah madaukakin sarki ya mana ishara gare su domin a kada wato abinda suke faɗa ya tasiri a cikin sukatan mu ya sarrafar da mu daga gaskiyar da alqur'ani suke ciki da alqur'ani ta kunsa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya nuna mana za mu yi fambinta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon santar ta Allah ya sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah Allah ya ba mu zaman lafiya da imani Allah ya ba mu arziki mai albarka Allah ya sanya arziki mai albarka a cikin wannan damuna tamu Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya saukar da wato aminci a cikin wannan al'umma tamu hali na tsoro da muke ciki Allah ya yaye mana dukkan kasashen musulmi wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci Allah ya samu gama sauran ranakun wannan wata a cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma ya ba mu rabauta da rahmarsa da falalarsa da yanci daga wutar jahannama Allah ya karfafa addinin musulunci Allah ya daukaka musulmi da musulmi da addinin musulunci Allah ka taimaki addininka da littafinka da sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam da kuma bayinka mu'minai Allah wanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suke buƙatar aure Allah ka yassare musu wanda suke buƙatar ababan abokan zama Allah ka hada su da na kirki Allah waɗanda suke cikin rashin aiki Allah ka ba su aikin da za su marasa sana'a Allah ka ba su sana'a masu kasuwanci Allah ka inganta kasuwancin su masu jari Allah ka karfafa jarin su ka sanya musu albarka a ciki wanda ba su da shi Allah ka ba su Allah wanda suke cikin bala'i Allah ka yaye musu Allah wanda ka jarabce su a cikin addininsu Allah ka yaye musu wannan ibtila'i Allah ka dawo da su ya zuwa ga hanyar gaskiya Allah malamanmu Allah ka karfafa su akan faɗar gaskiya da bayyana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah waɗanda suke cikin samartaka Allah ka karfafa su a cikin samartakar su ta zamanto musu tanadi domin samun albarka a wajenka ya rabbal alamin Allah ka albarkaci al'ummar musulmi da samarinsu da matansu da kuma mazajensu Allah ka sa yaɗa ilimin sunnar manzanka a cikin wannan al'umma Allah muna roƙonka da ka ɗaukaka wannan addini Allah ka ba mu gamawa lafiya Allah ka kyautata ƙarshenmu Allah ka kyautata ƙarshenmu Allah wanda suka mutu Allah ka ji kansu Allah ka haska kabarinsu ko kuma Allah ka sa kabarinmu ya zamanto rawdatu dausayi daga cikin dausayin aljanna kada ka sanya shi ya zamanto rami daga cikin ramukan wuta Allah ka azurta mu da ceton manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu da cikin wanda kake ba su littafin su ta hannun dama Allah ka ketare da mu sirati a cikin aminci da salama ya rabbal alamin Allah ka shigar da mu aljanna tare da ceton manzanka sallallahu alaihi wasallam ka azurta mu da murafaka da manzanka sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin